Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci ni ce Amina Bahari Auna tare da Ibrahim Ka Almasi Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau 13 ga watan Maris na shekarar 2022 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Ibrahim dauke da kanan labarai
to Amina jami'ai a kasar Ukraine sun ce mutane akalla 35 ne suka halaka baya ga wasu 134 da suka ji raunuka da asubahin yau dinnan Lahadi bayan da Rasha ta cilla makamai masu linzami wajen 30 kan cibiyar tabbatar da zaman lafiya da tsaro ta kasa da kasa Burtaniya za ta biya mutane su bayar da mafaka a gidajen su ga ƴan Ukraine da suka gudu saboda mamayar da Rasha ta yi a wani kokari da gwamnatin ke yi na sanyaya zukatan mutane saboda matsalar ƴan gudun hijira sannan wani hadarin jirgin sama a kudu maso gabashin jamhuriyar demokradiyyar Congo yayi sanadin mutuwar mutane a kalla 60 jiya
a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya hukumar yaki da sha da fataucin miyagun kwayoyi ta Najeriya wato NDLEA ta buƙaci kwamitin bincike na ENSA da ya gabatar mata da Abba Jari tsohon shugaban rundunar aiki da cikawa ta IRT bisa tuhume-tuhumen ɓatan wasu mutane uku sannan za ku ji yadda mata suka mamaye harabar majalisar dokokin Najeriya domin matsa lamba ga 'yan majalisar da su shigar da wasu buƙatu su biyar cikin kundin tsarin mulkin ƙasa a can gane kuma wasu al'ummomi sun koka bisa matsalar tsadar rayuwa da suke fuskanta a ƙasar daga bisani kuma muna tafi da shirin matasa a duniyar gizo kafin duk waɗannan rahotannin bari mu fara da kawo muku labaran duniya
assalamu alaikum masu saurare da fatan auni lafiya ga labaran Jami'ai a kasar Ukraine sun ce mutane akalla 35 ne suka halaka baya ga wasu 134 da suka ji raunuka da asubahin yau dinnan Lahadi bayan da Rasha ta cilla makamai masu linzami wajen 30 kan cibiyar tabbatar da zaman lafiya da tsaro ta kasa da kasa a wani sansanin soji a yammacin kasar Ukraine daura da iyakar ta da Poland Dakarun NATO dake Poland na a tazarar kilomita 25 ne kawai daga wurin sansanin sojin wanda bai da nisa daga Lviv shine wurin da NATO ke atisaye da sojojin Ukraine kuma shine inda kwararrun sojoji daga kasashen yamma ke bada horarwa sojojin Russia sun yi ta barin wuta akan birane a fadin Ukraine ji asabar da bindigogin artillery da kuma hare-haren jiragen sama an kashe farar hula 7 ciki da wani yaro ji asabar din a wani wurin da aka ware don harkokin jinkai lokacin da Rasha ta kai hari kan wata tawaga wanda ya tilasta ma farar hular dawowa a cewar ma'aikatar tsaron kasar Ukraine Burtaniya za ta biya mutane su bayar da mafaka a gidajensu ga 'yan Ukraine da suka gudu saboda mamayar da Rasha ta yi a wani kokari da gwamnatin ke yi na sanyaya zukatan mutane saboda matsalar 'yan gudun hijira mafi tsanani a turai tun bayan yakin duniya na biyu sabon shirin mai suna gidaje don 'yan Ukraine zai baiwa 'yan gudun hijirar su iya zuwa Burtaniya ko da kuwa ba su da dangi a can a cewar gwamnati a yau dinnan Lahadi Burtaniya za ta biya fan 350 a wata ga duk wanda zai iya baiwa 'yan gudun hijira mafaka na akalla tsawon watanni 6 Prime Minister Boris Johnson na so ya nuna cewa Burtaniya na jagoranci a duniya wajen daukar matakai game da mamayar Ukraine da Rasha ta yi wanda ita kuma Rasha ke kira aikin soji na musamman to amma gwamnatin Burtaniya din na fuskantar suka saboda jinkiri wajen karbar yan gudun hijira wani hadarin jirgin kasa a kudu maso gabashin jamhuriyar demokradiyyar Congo yayi sanadin mutuwar mutane a kalla 60 a cewar kamfanin jirgin kasa na gwamnati da kuma majiyoyi a kasar a jiya asabar zuwa yanzu mutane 61 ne suka mutu ciki da yara da mata baya ga mutane 52 da suka ji raunuka waɗanda tuni aka kwashe su abinda Mark Mayonga Ndambo babban jami'i a kamfanin jirgin ƙasa din na SNCC ya gaya ma kafar labarai ta Reuters kenan kafafen yada labarai na kasar ma sun ruwaito gwamnan lardin Fifi Masuka na cewa mutane 60 sun mutu jirgin na fasinja ne wanda ke jigilar daruruwan waɗanda Mayonga ya kira masu guje ma bala'o'i ko da yake an hana yin hakan
Madalla a gaida Ibrahim ka Almasi Garba kafin mu kawo muku ci gaban labaran bari mu duba taskar rahotannin mu kwamitin da ke binciken zarge-zargen cin zalin ɗan sanda biyu bayan zanga-zangar ensas a Najeriya ya buƙaci hukumar yaki da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta Najeriya wato NDLEA da ya gabatar masa da Abba Kyari tsohon shugaban rundunar aiki da cikawa ta IRT bisa tuhume-tuhumen ɓatan wasu mutane uku daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
National Drug Law Enforcement Agency, NDLEA, received orders to produce Mr. Abba Kyari before this panel on the 22nd of March 2020.
Mr. John Martins. Wakilin shugaban kwamitin bincike kan cin zalin ƴan sanda biyo bayan zanga-zangar ensas kenan yayin zaman kwamitin a nan Abuja inda yake neman hukumar yaki da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta Najeriya wato NDLEA ta gabatar musu da tsohon shugaban rundunar aiki da cikawa ta IRT DCP Abba Kyari GB Talata idan Allah ya kai mu don amsa tuhume-tuhumen da ake mai akan ɓacewar wasu mutane guda uku Kwamitin kazalika ya kuma nemi sabon komandan rundunar ta IRT Tunde Jisu da ya abin da ya kamata wajen tabbatar da lalle lalle an gurfanar da Abba Kyari a gaban sa. Shugaban kwamitin binciken ya ce bayanan ɗan sanda Abba Kyari a gaban kwamitin nasa ya zama tilas kasancewar masu korafin sun ambaci sunan shi Abba Kyari wanda ya yi musu alƙawarin zai tuntuɓe su dangane da wasu ƴan uwansu guda uku da jami'an Abba Kyari suka kama su amma har yau shiru ba labari. Masu korafin sun gaya wa kwamitin binciken cewa a shekara ta 2019 ne jami'an IRT ƙarƙashin jagorancin DCP Abba Kyari suka tafke ƴan uwansu guda uku wato ɗan Juma Yakubu, Ibrahim Daniel da Choji Dong a jihohin Adamawa, Gombe da Plateau. Yau shekaru hudu kenan ba su ba labarin su. Kwamitin binciken kazalika ya kuma nemi rundunar ƴan sanda da ta kawo masa wasu jami'an ƴan sanda guda uku da su ma ake zargin su da cin zali da kuma danna haƙƙin bil'adama. Lauyan rundunar ƴan sandan Najeriya kenan Mr. James Idachaba ke gaya wa kwamitin cewar har sashen binciken manyan laifuka wato Force CID ya je don nemo bayanai akan waɗanda ake neman. Amma bai samu bayanai akan su ba yace yanzu da yake an riga an rusa rundunar ta IRT bai san ko a ina ake tsare da waɗannan mutane ba don bai samu takamaiman bayani dangane da a inda suke ba Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
Wannan shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 19:31:49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron a Jamhuriyar Niger za ku iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Bayan haka a kodayaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin jin shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga Ibrahim ya dawo da ƙarshen labaran duniya.
To Amina, makamai masu linzami kimanin 12 ne suka fado kan birnin Irbil na arewacin Iraki a yau dinnan Lahadi, daura da ƙaramin ofishin jakadancin Amurka, a cewar jami'an tsaro a Iraki. Wani jami'in tsaron Amurka ya ce an cillo makamai masu linzamin ne daga ƙasar Iran makwabciya, ba a dai bayar da rahoton samun rauni ba. Jami'ai a Iraki da Amurka sun yi mabambantan bayanai game da harin da kuma barnar da ya yi. Jami'in Amurka na biyu ya ce babu wata barna da harin ya haddasa a wani ginin gwamnatin Amurka kuma babu wata alamar cewa ƙaramin ofishin jakadancin Amurka din ne aka auna wanda sabo ne kuma ba a ma shiga ba tukunna. Lauk Gafari, shugaban sashen yaɗa labarai na Kurdistan, ya ce babu ɗaya daga cikin makaman da ya taba ginin gwamnatin Amurka, to amma makaman sun shafi wasu wurare a kewayen ginin. A wani bayani na musamman ga muryar Amurka, gwamnan Irbil ya ce harin da aka kai Irbil ɗin headquarter Kurdistan ya yi lahani ga gidan talabijin na TVK24 da wasu wurare. Hukumomin lafiya a China sun ba da rahoton kamar mutane kusan 3,400 da cutar corona a yau ɗinnan Lahadi, wanda ya ruɓanya na jiya, wanda hakan ya sa alatilas aka kafa dokar kulle a wuraren da abin ya fi muni, yayin da ƙasar ke fama da ɓarkewar cutar mafi muni cikin shekaru biyu. Yaɗuwar cutar a ƙasa baki ɗaya ta sa hukumomi sun rufe makarantu a Shanghai da kuma kafa dokar kulle a birane da dama a arewa maso gabashin ƙasar, yayin da wasu larduna kusan 19 ke yaƙi da nau'ukan Omicron da Delta da ke ta yaɗo. China, inda aka fara gano cutar zuwa ƙarshen shekarar 2019, ta ci gaba da kafa tsauraran dokokin daƙile yaɗuwar COVID da suka haɗa da gaggauta kafa dokar kulle da taƙaita tafiye-tafiye da kuma gagarumin aikin gwaje-gwaje a duk inda aka ga ɓarkewar cutar. A wani fili na wata makaranta da ke tsakiyar birnin Mumbai na ƙasar India, ɗan rajin kare muhalli George Remedios tare da wasu masu taimaka masa biyu sun yi kaftu suka shuka itatuwa masu haifar da kayan marmari, wanda ya zama tamkar kurmin 'ya'yan itatuwa na ci wanda ke zagaye da dogayen gine-gine. Wannan karan na ɗan kawo itatuwa masu 'ya'ya na marmari da wasu itatuwa masu furanni kalilan da za su janyo tsuntsaye da ƙwari masu yaɗa iri da dai sauransu, waɗanda za su zama ƙari kan irin abubuwan da ake nomawa a nan, a cewar Remedios, wanda ya ƙirƙiro ƙungiyarsa mai suna The Turning Tide.
Madalla a gaida Ibrahim Ka Almasi Garba da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Zanga-zangar mata a Majalisar Dokokin Najeriya kan shigar da bukatunsu cikin kundin tsarin mulkin kasar da matakin 'yan majalisar na ƙin amincewa da bukatar shugaban Najeriya ta shafi sashen 84 a dokar zaben kasar da fafutukan da matasan kasar ke yi ta lallai sai dattawa sun ba su madafin iko na ci gaba da jan hankalin manazarta da ke sharhi a fagen siyasar Najeriya. Daga Kano, Muhammad Ibrahim Kwari ya aiko mana da rahoto akan wannan batu.
A baya-bayan nan dai kungiyoyin mata daban-daban ne suka mamaye harabar Majalisar Dokokin Najeriya domin matsa lamba ga 'yan majalisar su shigar da wasu bukatunsu biyar cikin kundin tsarin mulkin kasar, waɗanda suka hada da kashi 35 cikin 100 na mukamman mulki da kuma na jam'iyyun siyasa, da ba da damar zama ɗan ƙasa ga baƙo ɗan ƙasar waje da ke auren 'yan Najeriya, da kuma wajabta cewa duk matar da ke auren ɗan jihar da ba jiharta ta haihuwa ba lalle tana da 'yancin tsayawa takara a jiharsa. Sai dai manazarta na ci gaba da tsokaci a kan waɗannan batutuwa.
Idan ka ce za ka warewa mata wasu kujeru, matsala ta farko ita ce waɗanne ƙananan hukumomi za a warewa mata, waɗanne ne za a barwa maza, ko kuma a bar su na buduka. Matsala ta biyu, idan ba a samu mace ba wacce take da sha'awar ta tsaya, take da niyya kuma ta cancanta ta tsaya a wannan ƙaramar hukumar, shikenan wannan ƙaramar hukumar ta yi asarar kujerarta? Ko kuma a'a, in an rasa namiji ya hau to ba dama, inda aka sa tsarin mulki shikenan ba dama. Kaga a dalilin haka bai kamata kenan ka sa tsarin mulki ba.
Dr. Sa'idu Ahmad Dokawa kenan masanin kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayero Kano, shi kuwa ana sa bangaren tsohon wakili a Majalisar Wakilan Najeriya Honorable Nasiru Garba Danci, bayyana ra'ayinsa yi akan matakin watsin da 'yan majalisar dattawan Najeriya suka yi da bukatar shugaba Buhari ta cire sashi na 84 na dokar zaɓe da ke tilastawa masu riƙe da mukaman siyasa su yi murabus muddin za su shiga takarar zaɓe.
Dama su ma 'yan majalisar suna da tasu bukata. Ai, wannan ya yi daidai da bukatar su cewar za su tsaya takarkaru da wasu daga cikin mutanen nan da ya kamata su sauka daga ofis. Idan suka bari suka yi takara da su suna kan mulki, to akwai matsala su ma dalilin da yasa suka toge idan suka ce to ba su yadda ba za su yi ba
kenan ba za a iya cewa ba dan a tsaftace tsari suke wasu maki
sun yi amma ka san mu kasan nan muna amfani da daman makin da doka take bayarwa sai mu kara da shi sai mu kawo bukatun mu in dai har an yi aiki da shi za a ga canji amma matsalar ita ce kasan nan muna da dokoki masu kyau dokoki na hankali amma matsalar ita ce ba ma aiki da su
hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da matasan Najeriya ke cewa lokaci yayi da dattawan kasar ya kamata su ba su damar kama madafin ikon kasar amma Comrade Said Bello wani dan siyasa a Kano na cewa
matasa suna da bukatar su san menene ma siyasa tukuna kuma su san akan hujjar me ma ake yin siyasa su san darajar al'ummar da za su zabe su su san darajar kasar su da su da za su mulka amma ni kaman mulki na kasa ban amince da matashi a bashi ba yanzu saboda rigimar da take kasa ta Najeriya yanzu ba ta matashi bace rigima ce wacce ta fi karfin matashi na farko dai kaga akwai rashin tsaro a kasar nan idan ba jajirtacce aka samu ba wanda zai kalli kasar ya tabbatar da cewa ya kawo karshen wannan abin da ake yi to akwai matsala
duka waɗannan batutuwa na da alaka ta kulla kulla shirye-shiryen babban zaben Najeriya da za a yi baki wanda cini hukumar zaben kasar ta fitar da jadawalin gudanar da shi Mahmud Ibrahim Kwari miliyar Amurka daga Kano Nigeria
Madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan rahoton Wasu al'umman arewacin Najeriya masu zama Ghana sun koka bisa matsalar tsadar rayuwa da suke fuskanta a kasar abinda suka ce na tasiri sosai bisa kudaden da suke turawa iyalansu a Najeriya wakilin mu Hamza Adam na dauke da karin bayani cikin wannan rahoton da ya hada mana
Al'umman arewacin tarayyar Najeriya masu zama a Ghana na daga cikin waɗanda sun ka samu kansu cikin halin kuncin rayuwa tun bayan da an kai ƙarin farashin man fetur abinda ya haddasa tsadan kayan masarufi da ma uwa uba kayan abinci daga nan birnin Kumasi da wasu Hausawa ke mata kallon wani yanki ne a tarayyar Najeriya saboda bunƙasar harshen Hausa da ma wasu al'adun malam Bahaushe an samu wasu Hausawan dake kokawa bisa matsalan tsadan rayuwa abinda suka ce Allah subhanahu wata'ala kadai ne zai iso da manzon sauki na dai tattauna da wasu Hausawan arewacin tarayyar Najeriya din da dai halin da suke ciki na tsadar rayuwa musamman na abinci wanda ke tasiri akan kudaden da suke tura wa iyalansu a Najeriya
Allah sani mai nama kuma ina sayar da nama a birnin Kumashi Ghana komai yanzu ya mun tsada ne bangaren mai ya kare kudi bangaren adaidaita bangaren lori komai zaka hawa yanzu ya zama kudi ne ba abin da muke samu sauki a wurin sa a ta bangaren na murin kwanan mu ma nan ma ya kare mana kudi binci ne nene komai ya saki gaskiya saboda Allah ba kaman da ba yanzu ko to zaka sai ka sai to 5 cd misali da ko ka asian to 3 cd ya ishe ka yanzu ko ka sai na 5 cd kwatun kwatun 400 naira kenan kudin Najeriya to yanzu ko ina ba zaka samu wannan ba yanzu ka sai to da nama an hada maka kaji an hada ma 10 cd
sunana Muhammad Jamil Aliyu na fito daga jihar Kano karamar hukumar Gaya ni na kawo kaptanai ne da huluna da daradara da sauran kayayyaki daga Kano kenan zuwa nan Kumasi muna sayan abinci kamar na 5 cd 6 cd yanzu ya kasance kusan 8 cd sannan zaka koshi
ha wani abinci kenan
eh wato fara da rayi ne dai ko banku ko sakwara ko kuma dai wake ba un ko kone da kosai kuma zaka saya zaka hada 3 cd 4 cd kware ko fanin da muna saya 3 cd yanzu iya sayan sa 4 cd ne wanda muna saya 4 cd yanzu 5 cd ne kwatan kwatin naira na Najeriya 5 cd zai kama 430 ne
masana sun alakanta tsadar rayuwa musamman abinci a Ghana bisa rashin maida hankali gurin samar da abinci cikin gida tare da hauhawan farashin man fetur sai dai kuma yakin Russia da Ukraine yayi tasiri sosai inji Malam Najib Ibn Hassan masanin tattalin arziki
duk lokacin da aka kara mai to kuma ya karu saboda lorin zai ruka abinci kawai ya kawo cin gari ya kara kudin shi wanda kuma ya kawo abincin gari ma shi ma zai kara misali shinkafa kusan duka ana tuwa shi ne daga waje bal wanda muke yi gida an samu wani tangarda shi ne an samu wanda suke fitowa su sai na gida su kuma dora shi kanka da kunnan waje a sai shi kannan waje idan ka sa abincin waje mai tsada an kawo gida kuma zai tsada haka kuma shi wurin shigo da abincin kuma akwai custom masu karban abin ga haraji karba bakin shigowa kasa za su karbi kudi sun abin da faru ga Russia da Ukraine tabbas za mu samu cikas wurin batun wheat na yin fanu da wasu abubuwa
a nasa jawabi kuwa jami'in gudanarwa ta musamman a fadar mataimakin shugaban kasan Ghana Alhaji Ali Suraj ya tabbatar da matsala da ake fuskanta na tsadar rayuwa a Ghana amma kuwa ce waye gonacin sa nana ta iya kokari domin ganin ta shawo kan wannan matsala
yau ka duba abin da ke gudana cikin duniya na tsakanin Russia da Ukraine
in ka duba yana taba lafiyar mutanen Afirka balle mu karamin gari da bamu da karfi karfin mu dabara ne amma Allah ya so ya yarda gwamnatin mu ta Ghana a karkashin jagoranci nana da danko akufado wanda mataimake shi musulmi ne yana iya kokarin shi yanda zai iya bar mutanen su ma su samu sauki cikin lamarin ko da yake jarabta ya zo amma yana kokari kar wannan jarabtar nan ya cinye mutanen mu na kasa at least yayi taimaka da mutane mu ma muna da wani dabara wato planting for food and job daga wannan planting for food and job na harka ne na manoma wanda Allah ya bamu mu ma muna iya taimaka musu yanda zai lamarin su ya ci gaba
sai dai kuwa hukumar kididdiga ta kasar Ghana ta bayyana cewa hawan farashin kaya ya tashi daga kashi 13.9 a watan Janairu zuwa kashi 15.7 a watan Fabrairu Hamza Adam sashin Hausa na muryar Amerika Kumasi Ghana
Hamza Adam kenan yanzu kuma sai shirinmu na matasa a duniyar gizo da wakilin sashin Hausa Shamsiyya Hamza Ibrahim ke shirya mana
social media duniyar matasa
Masauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci tare da sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar gizo dake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amerika kamar ku yaushe sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim jagoran Idan ana biye da shirin da ya gabata, mun duba kafar manhajar sada zumunta ta TikTok da yanda ta samu karbuwa a kasashe da dama ciki har da Najeriya, musamman ma arewacin kasar inda mutane suka raja'a waje amfani da manhajar dake neman rage tasirin sauran manhajoji da suka yi fice. Wani abin mamaki shine yanda matan arewa, musamman matan aure, suka zubar da al'adar su da da'ar su wajen yada fitsarin ce da bayyana tsiraicin su wai diddan nishadi. To a yau shirin zai duba yanda manhajar ta yi tasiri a zukatan matan aure na arewa da ma ƴan mata da kuma illar da hakan ke da shi. Ummul Khairu Abdulmumin Iliyasu ƙwararriya ce dake bada shawarwari kan aure da zamantakewa.
Magana dai ta wannan manhajar TikTok da ake yi ta kai wani hali da zai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Domin munin ta ya kai ka ga matar aure ta ci kwalliya ta saka matsatsin kaya ta hau TikTok tana tara yare da waƙe-waƙe. Abin takeicin ma ta manta cewa shi TikTok wani kafashi ta social media wanda duk abin da ka yada shi akai zai tafi ko ina a duniya sannan duk abin da ya hau social media wani abu ne mai zama a duniya dindindin domin ko da kin cire daga baya babu mamaki wani ya riga ya download ko kuma wasu so kin ga wannan abin ba zai taɓa guguwa ba kuma sukan manta cewa bayyana adonsu da kwalliyan su ga mazan da ba haramin su ba haramin ne uwa uba kuma gashi an bar sufofin jiki wanda ya kamata a killace su a buɗe abin takeicin shine na karar sa fahimta shin da yardan mazan su suke yi ko kuwa a'a suna yi ne a boye ba tare da mazan su sani ba
ko matan na samun goyen bayan mazajen su idan suka yada bidiyoyin su ta kafar sada zumunta irin su TikTok Nazibi Abdullahi wani magidanci ne da shirin ya samu jin ra'ayin sa to ko shin yana barin matan su su shiga har ma su yada bidiyoyin su ta kafar
a'a ba su ya ba sa shiga dalili ko saboda yanayin yin abubuwan da suke gudana a TikTok to duk wata mace ta kirki da kuma ta shiga TikTok ba sai dai akwai wani abubuwa daban shi TikTok kamar wata duniya ce wacce take dauke da wasu mutane daban-daban bare mace su ba idan kanta kafa sarar zamantar wata irin duniya ce zaki ga samu akwai mutane da dama da suke TikTok suke yin abubuwa suke koyar da ko kalmomi irin na larabci ko kuma turanci ko kuma su sayar da wasu kayayyaki amma mafi akasari da bai fahimin jahi a ta sun fi tallata jikin su sun fi kuma yin badala da wasu abubuwa marasa daɗin gani a TikTok to shi ga kuwa a matsayin kita matar aure ko kuma a kanwa ko ƴar mutunci to ina ganin lalle bai dace a ce shi TikTok ta irin wannan abu na din ba in kuma ya zama dalle wajibi sai kin yi zaki yin irin wannan dan a TikTok a cikin TikTok kuma ya ci samu wani lokaci ko ɗan sun sako hijabi suna wasu abubuwa amma suke suna complain dan na sa hijabi ne ba za ku min like ba ba za ku min comment ba dan na sa hijabi ko wasu abubuwa maka ba ta irin wannan to kin ga ma'ana ke nan zamu iya cewa shi TikTok din nan kamar mafi rinjayen mutane suke TikTok to mafi akasari mafi yawancin su to mutanen da ake ganin cewa tambara duni shi yasa ni nake ra'ayin cewa gaskiya ni yanzu ba su TikTok ba amma in sun matsa za su yi to su shi ta inda ya dace inda ya dace ko shine tarnata abubuwan su kuma su yi abubuwa masu kyau a shi ma duk din ai kamar kulba ce take empty wanda kai ne zaka zuba abin da yake da bukata a ciki kaga da maka zuba ruwa idan da maka ka zuba kuma giya to saboda haka abin da ka saka a ciki shi zai yi kyau amma mafi yawa ne hajji Shamsiya akasari ne kaso 99 abin da suke a cikin din to abu ne wanda gaskiya ba kyau ba
ita ma Rabi'atu Umar dake zama matar aure ta yi kari da cewa
ina magana akan TikTok bazan ce ba na TikTok ina yin TikTok amma ba na posting ko ina shiga ne kallo a da yanda TikTok aka dauko shi ana wa'azi ana abubuwa abin da ya dace amma yanzu TikTok ya zama ɗan iska sun fushi ka a TikTok akwai ɗan Daudu akwai bokaye babu kala abubuwan da ba a yi a TikTok yanzu musu abubuwan da ake yi nagari an daina so ne a guri na bazan iya bada wata yar uwa ta shawara wanda za ta shigo TikTok tai abubuwa da yawa
ayye cewa zamani ne ya kawo mu lokacin da duniya ke tafin hannunmu da har yake sa wasu na shagala wajen mance al'ada da zubar da mutunci ga Umul Khairi da karin bayani kan illolin da yada bidiyoyin fitsaranci da bayyana tsiraicin da mata ke yi ta kafafen sada zumunta yake haifarwa
babban illa ce domin a ga mace koda ba ta da aure ma a kafar yada zumunta ta fito da tsiraicin jikinta tana rayaye da waƙe-waƙe ya sabawa addininmu ya sabawa al'adarmu kuma ya sabawa mutuncaka da daraja ta kai balle ga matar aure ta ci amanar aurenta ta wulakantar da darajarta da na ƴaƴanta domin babu wani da zai so a ce wanda mahaifiyarsa take wannan abubuwa na badala a kafar sada zumunta kuma dole aure zai iya mutuwa saboda kasancewar ita mace tubali ce ta tarbiya an san ta da sanin ya kamata da kare mutuncin kai da daraja kin ga kuskure ne babba a ce matar aure wacce take uwa ko take shirin zama uwa ita ce mai yada tsaraicin ta duniya suna gani idan tana buƙatar ta yi rawa ko ta yi nishadi za ta iya yi mijinta daki da shi sai ita hakika duk namijin da ya san ciwon kansa ba zai dauki wannan ba su mai bi ba mamaki shi yasa hakan yake zame musu dalilin mutumcin aure kuma ko ga budurwa ce ma in dai har akwai mutunci da kame kai to ba za ta shiga wannan rayaye da banza da hofi na Facebook ko musamman kasancewar wasu waƙoƙin ma dama ba tsace kai ce
kuma sauraro iya abin da ya sauke ne a cikin shirin na wannan lokaci sai kuma na gaba idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin mahukunta da ma'aikatar sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi mu sake haduwa a shirin na gaba
to madalla kafin mu karkarin shirin namu ga Ibrahim nan da takaitattun labarai
Jami'ai a kasar Ukraine sun ce mutane akalla 35 ne suka halaka baya ga wasu 134 da suka ji raunuka da subahin yau dinnan Lahadi bayan da Rasha ta killa makamai masu linzami wajen 30 kan cibiyar tabbatar da zaman lafiya da tsaro ta kasa da kasa a wani sansanin soji a yammacin kasar Ukraine daura da iyakar ta da Poland Dakaru NATO dake Poland na a tazarar kilomita 25 ne kawai daga wurin Sansanin sojin wanda bai da nisa daga Lviv shine wurin da NATO ke atisaye da sojojin Ukraine kuma shine inda kwararrun sojoji daga kasashen yamma ke bada horarwa. Birtaniya za ta biya mutane su bayar da mafaka a gidajen su ga ƴan Ukraine da suka gudu saboda mamayar da Russia ta yi a wani kokari da gwamnatin ke yi na sanyaya zukatan mutane. Saboda matsalar ƴan gudun hijira mafi tsanani a Turai tun bayan yakin duniya na biyu. Sabon shirin mai suna gidaje don ƴan Ukraine zai baiwa ƴan gudun hijirar su iya zuwa Birtaniya ko da kuwa ba su da dangi a can a cewar gwamnati a yau dinnan Lahadi. Birtaniya za ta biya fan 350 a wata ga duk wanda zai iya baiwa ƴan gudun hijira mafaka na akalla tsawon watanni 6.
To masu saurare baki daya a nan ne za mu da sa'aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin da misali karfe 6 na safe agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya na gabatarwa da Leonard Woodlall wanda ya bada umarni sai kuma injiniya mu na yau Mr. Nick Ivanov ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya